daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan ko daushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanku da asuba da fatan masu sahur sun yi a cikin koshin lafiya. Yau Litinin 28 ga watan Mayu shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi domin duba yuwar ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu. Wata babban tawaga daga kasar Afghanistan ta fara ziyara aikin kwana guda daga jiya Lahadi a makwabciyar ta Pakistan. A kasar Kamaruko, yankin da ke magana da harshen English ne suke bin ƴan uwansu 30 da aka kashe a ranar Alhamis din da ta gabata.
To, gwamnatin jihar Borno da ke Arewa maso gabashin Najeriya ta kafa wata rundunar masu sintiri da za ta sa ido akan tsaron unguwanni. To, ko menene kiran waɗannan ƴan sintirin?
Lallai muna buƙatar cewar dukkan wani abu da aka gani a anguwa kiris da aka ji a sanar muna, mu kuma za mu yi kokari mu sanar mana jami'an tsaro.
Idan muka leƙa Jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa likitoci ƴan kwantiragi a ƙasar ne ke korafi kan kudaden albashinsu da ba a biya su ba.
Wannan har yanzu haka nan take, cikin watanni bakwai ɗin nan aka sa maka biya mota guda, kuma an sani muna yaki kan mu ƙara magana ne, yanzu kuma ya yi mota guda ne da mota guda ma muna cikin wata na jinkiri ne.
Za ku ji abin da hukumomi ke cewa, sannan muna tafa da wani rahoto daga Najeriya da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashin Gumel zai gabatar da makaratun Alkur'ani mai girma daga yara manyan gobe albarkacin watan Ramadana. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin tattauna yuwuwar ganawa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Bayan dakatar da tattaunawar a ranar Alhamis nan ta gabata, shugaba Trump ya ce ba shakka ganawan za ta iya yiwuwa a ranar 12 ga watan gobe kamar yadda aka tsara a ƙasar Singapore, yana mai cewa ba shakka za mu yi nasara a yunkurin kwance damar makaman nukiliya a zirin Koriya, wanda haka wani babban abu ne ga ƙasar ta Koriya ta Arewa, haka ma wannan wani babban abu ne ga Koriya ta Kudu da Japan da duniya baki ɗaya da ma Amurka kai har ma da China. Don haka mutane da dama na nan na iya bakin kokarinsu, ba shakka al'amura suna tafiya yadda ya kamata, inji Trump. Sai dai abin da aka kasa ganewa shine yadda Trump cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya sauya ra'ayinsa akan son ya gana da Kim kwana ɗaya bayan ya jingine wannan maganar. Wata babban tawaga daga ƙasar Afghanistan ta fara ziyara aikin kwana ɗaya jiya Lahadi a makwabciyar ta Pakistan domin su tattauna wasu muhimman batutuwa, musamman akan batun da ke nasaba da bakin iyaka da tsaron yankin ƙasashen. Jim kaɗan da bakin na Pakistan suka sauka babban birnin Islamabad nan take suka fara tattaunawa da mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro Nasir Janjua. Haka kuma tawagar ta Afghanistan za su gana da babban hafsan sojan ƙasar General Umar Kamar Javar Bajwa. A farkon watan nan ne dai ƙasashen biyu suka samar da wani sabon tsarin da suka kira tsarin Afghanistan da Pakistan, da zai samar da sabon tsarin zaman lafiya da haɗin kai wanda zai kakkaɓe ta'addanci ya kuma samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban mutanen ƙasashen biyu. A ƙasar Kamaru, mutanen da ke magana da harshen Ingilishi jiya Lahadi suka bizne ƴan uwansu su 30 da aka kashe a ranar Alhamis ɗin da ta gabata a garin Penin da ke arewa maso yammacin ƙasar. Sai dai kawo yanzu gwamnati ba ta fidda wata sanarwa game da wannan lamarin ba, amma mazauna garin sun ce sojojin gwamnati ne suka afka ma wani hotel, suna cewa wai akwai wasu mutanen da ƴan tawaye ke garkuwa da su a cikin hotel ɗin. Mazauna garin suka ce sojojin sun harbe kusan dukkan wanda suka gani a hotel ɗin a wannan lokacin. Wakilin murya Amurka Moki Edwin Kindizeka ya aiko da rahoto yana cewa daga cikin ɗaruruwan mutanen da suke kukan mutuwar ƴan uwansu har da wata baiwar Allah ya shekaru 54 da haihuwa mai suna Angelica Malu wanda ta gano gawan danta dan shekaru 24 cikin waɗanda aka kashe. Tace bata san wani irin kaddara ne ya fada musu haka ba ake kashe diyansu kamar kuda. Tace ta bar komai a hannun Allah wanda shi kadai zai muna sakayya. Tace tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan danya aiki. Tace amma ita ta san danta bai aikata laifin da yake na kace shi yana dan matashi ba. Rikici zai barke ne a Kamaru yankin da ake magana da harshen Turanci dake arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammaci a cikin shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyi a yankin suka gudanar da zanga-zangan abin da suka kira wariya da danniya da suka ce ana yi musu da masu magana da Faransanci suke musu. Wannan ne fa ya haifar da kiraye-kirayen ballewa daga kasar. Wannan yunkurin nasu ya sa a cikin watan Nuwamba shekarar 2017 shugaba Paul Biya ya kaddamar da yaki akan waɗannan mutanen masu neman ballewa inda ya kira su ‘yan ta’adda. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugabar kasar Gini Alpha Conde cikin dare ya nada sabbin jami'an gwamnatinsa ciki ko har da ministan kudi da na tsaro duko da yake ana tsakiyar tarzoma wanda zaben da aka yi a watan Fabrairu ne da ya gabata ya haifar da shi. Shugaba Conde ya saki ministoci 13 daga cikin 33 da yake da su a kasar. An ba da sanarwar ce a gidan talabijin na kasar a jiya Lahadi amma kuma bai ba da wani dalilin da yasa ya aiwatar da wannan canji ba. Babban birnin kasar dai Conakry nan ne ake ta gudanar da wannan zanga-zanga biyo bayan sakamakon zaben da aka yi watan Fabrairu wanda ‘yan adawa suka ce an tafka magudi a cikinsa. Mutane da yawansu ya kai 12 ne aka kashe a lokacin wannan zanga-zanga a cikin watan Fabrairu da Maris. Tun a farkon wannan watan ne dai Conde ya maye gurbin Prime Minister Ibrahim Kasori Fafana da tsohon minista Mamadi Yola wanda ya murabus a cikin watan Mayu na shekarar 2017. Yanzu dai a cikin watan Satumba mai zuwa ne idan Allah ya kai mu za a gudanar da zaben ‘yan majalisar dokoki a ƙasar. Ma’aikatar kiwon lafiya a ƙasar Congo ta ba da tabbacin mutuwar wani mutum guda wanda ta ce cutar Ebola ce ta kashe shi. Wannan ya kawo adadin mutanen da aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan cutar zuwa 12. Wannan mutuwar dai ta faru ne a ƙauyen Iboko da ke arewa maso yammacin gundumar Equatoria. Ma’aikatar kiwon lafiya ta ce haka kuma akwai wasu mutane hudu da ake zaton suna dauke da wannan cutar a gundumar. Yanzu kasar tana da mutane 35 da aka tabbatar suna dauke da wannan cutar. Yau Litinin nan ne cikin yardan Allah za a kaddamar da yin alluran rigakafin Ebola a yankunan Bikora da Iboka a lardin Equatoria din.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya inda gwamnatin jihar Borno ta kafa wata rundunar 'yan sintiri ta fararen hula wacce za ta rika sa ido kan tsaro a unguwanni domin tallafawa jami'an tsaron da ke aiki a jihar. Daga birnin Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Wannan sabon kafare da ake kira Wacha Nebo ko kuma sa ido kan makwabcinka zai gudana ne kafara da kafara da sauran jami'an tsaro inda kumurcin waɗannan matasa da zaran sun ga mutumin da ba su yarda da shi ba ko kuma sun ga wani abin da ba shi ne ba su kokari sanar da hukumomin 'yan sanda mafi kusa don ɗaukar matakan gaggawa.
Jama'a, ina mika godiya mu ta musamman, dole a yaba muku kuma ba iyakanku da suka rasa rayukansu akan kare dukiya da rayukan mutanen mu.
To ko me waɗannan matasa da aka kirkiro ke cewa ne game da yadda za su gudanar da ayyukan nasu?
Sunana Hajja Kakan Muhammad.
Ina daga cikin wurin da aka zaba saboda ku dinga kulawa da makwabtanku.
Haka ne.
Ya kike ji game da wannan aiki da aka sa ku yanzu?
Kai, aikin da nake ji ina jin daɗin aikin.
Da mu tana cikin civilian jet ne ko kuma?
Tunda da mu aka fara wannan aikin.
Ke mace ce?
Na'am.
Ganin cewa yawanci masu aikata laifi ana ganin maza ne. Ke kuma mace ce, kike gani zaki bada naki gudumawa?
Mun yanzu abinda maza suke yi mu mata ma muna yi.
Kina ga zaki bada gudumawa kamar namiji ko kuma har kike namiji kenan?
Na fi wani namijin ma so.
Sunana Alhaji Bello Danbatta. Babban gudunmuwa da muke nema ga sauran iyayen lalle muna buƙatar cewar dukkan wani abu da aka gani a anguwa kiris da aka ji a sanar muna, mu kuma za mu yi kokari mu sanar ma jami'an tsaro.
na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Honorable Kaka Shehu Lawan ko ya waɗannan matasa su gudanar da ayyukan nasu. Ga dai abin da ke cewa
su a anguwannin su za su zauna su tallafa wa mutane, su kare mutane a masallatai, a wajen a makarantu, a asibitoci. Kamar yanzu akwai curfew a Maiduguri, idan karfe 10:30 yayi mutum ba zai yawo ba. In akwai mace mai ciki wanda za ta haifu ko kuma wani mara lafiya, za a iya musu magana su doka a motar su da daddare su kai asibiti. Kuma akwai barayi a anguwan wanda suke balle a mutane shago, suke sace diesel na mutane, wayannan duka za su iya kama su su mika wa 'yan sandan da suke anguwan su. Shi yasa an ka kula kowanne anguwa rigan shi daban kuma da namba.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna Dauda Biyu. Kwamitin da gwamnatin jihar Taraba ta kafa domin gudanar da bincike kan rikicin da ya barke a yankin Manbila a watannin baya ya kammala aikinsa, har kuma ya mika rahoto ga hukumomin jihar. Daga Jalingo ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
A wannan karon dai, kwamitin ta tantance sunayen magada ne da zaman samun alƙalma wanda aka kashe domin samun tallafi daga gwamnatin jihar. To wai ko ya sahihancin wannan tantancewa yake a yanzu? Ambassador Emmanuel Juwa shine ko shugaban wannan komiti.
Submitting report na mumika report na muka shi mai girma governor, muna ganin cewa zai haƙura da kanshi ya zo ya yi supervising taimako da yake so ya ba kowa wanda ke cikin din wanda abin ya shafa.
Wasu da suka bayyana a gaban komitin sun ko bayyana fatan su nema da cewa
sunana Bello Seni daga Mai Samari. Kware da gaskiya daga baya aka zo aka dawo sunan mu da sunan wanda aka kashe, muka zo mun bayyana sun dauka ga bayan da suka yi mana da akan gwamnati zai yi taimako.
Sunana Amina Barista Isa Saidu, Allah ya ji kanshi, ya bar ni da yaya guda shida.
Ni a raina ne Alhaji Umar Zubairu, wakilin Manbila. Wannan abin da aka yi din nan abin godiya ne don gwamnan mu na Taraba nan, yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suke tausaya mutane. In ba tausayin mutane ake yi ba, aje a tantata duk waɗanda suka mutu, wanda aka konawa gidaje, wanda aka kashewa dabbobi, kuma ya ce zai taimake su. To saboda haka ni a gaskiya na ji dadin wannan abin kwarai da gaske.
To sai dai ku yadda ma waɗannan ke fata, wasu kuma na ganin fa akwai abin dubawa. Alhaji Bakari Muhammad Tamiya, wannan asalin yankin na Manbila ne, ya ko ba da shawarar cewa
ni a gani na wannan komiti daidai ne, amma ni ina da ra'ayi daban. Ra'ayi na bai kamata da an sa 'yan ƙasa ne suka zo suka wakilci gwamna a wajen da ranar ne waɗansu 'ya'yan waɗansu local government ne su zo su yi wannan bincike independently su da waɗansu, amma da Manbilan duka an sa su a cikin kwamitin. Ni ban goya ka ba, da ni zan yi kwamitin da ni ne gwamnan Taraba, zan nemi mutane ne masu zaman kansu daga waɗansu local government, tsofaffin ma'aikata da tsofaffin jami'an tsaro su su yi wannan bincike.
Yayin da kwamitin ma ke kammala aikinsa, wata sabuwa ce ma ta kunno a yankin Yoro na jihar Taraban, inda jami'an tsaro yanzu ke bincike game da kisan gillar Fulani shi da makiyaya. Batun da masarautar mu mai da ke tutar samun zaman lafiya ke cewa fa dole ne a yi bincike domin hukunta mai laifi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma sai batun kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar, inda likitoci masu aikin kwantaragi a karkara suka fara kokawa akan mawuyacin halin da suka shiga sanadiyar rashin samun albashi akan kari. Duk da cewa mahukunta sun dauki alƙawarin warware wannan matsala a kwanakin baya. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Muni Burma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Daga farkon shekarar da muke ciki kawo yau, sau biyu likitoci 'yan kwantaragi ke ƙauracewa aiki bisa umarnin ƙungiyar su ta Sinasat saboda dalilai masu nasaba da rashin samun albashi, inda bayanai ke cewa an shafe akalla watanni 7 ba tare da samun ko anini ba. Duk da cewa a watan da ya gabata gwamnati ta yi alƙawarin rage wannan bashi. Malama Rabi Muhammadu, wata likita 'yar kwantaragi da ke aiki a karkara, ta yi min ƙarin bayani a wayar telefon.
Wallahi har yanzu haka nan take, cikin watanni 7 ɗin nan aka sa maka biya mota guda, kuma an sani muna yaki kan mu ƙara magana ne. Yanzu kuma ya iya ta guda ne da mota guda ma muna cikin wata na biyu shuru ne. Babu wani labari, babu magana. Sai wasu takardu da aka turo muna, wani mu cika takardu za a ba mu kwantara na sunan, kuma mu har yanzu ba mu gane kan magana. Mutumin da ake abin da za ka samu ga wata ka sai da iyalanka, in mata ba yanzu mu da dama to a duba wanda kai in matan da miji mata da miji sun su kina cikin aikin dukkan su ya mai Allah su aikin dukkan ne ga sunan babu albashi a za su ci da iyalan su in gaskiya ko aikin da kike su dogara
a wata hirar da muka yi da shi a watan jiya dangane da matsalolin waɗannan likitoci ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Iliyasu Idime Nasara ya bayyana mun cewa gwamnati na cikin duba hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala
da mun kai abun wajen zama mai musuntuci an kai muhawara gwamnati lalle ce waɗannan mutane an yarda aikin da suke yanzu za a kiranya link wanda za a san biyan su
lamarin da ake ciki a yau ya sa wasu daga cikin likitocin karkara so mu ajiye aiki da nufin zuwa neman wata madogarar ta daban
akwai mutane da yawa a haka ma sun bar aikin sun ce samu wani wani tunda ba ka zo kana zama kana aiki wasu yau da wata bakwai za a biyan ka kana kai wahala ga iyali masu ba ka ba su ma sun gaji
tsoma hannun jama'a a wannan al'amari wani abu ne da hukumomi yake ganin zai iya sassautawa alhalin waɗannan likitoci kafin al'amura su daidaita a hukunce
in kai wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu baka samu biya ba ai dole ka shiga cikin wannan matsala dan haka mun ka kai kira ga masu gidaje su taimaka abu ne wanda za a cuka ne kai nan da ƴan sati kaɗan ma wannan ariran da gare su gwamnati zai fara biyan su amma su mutane waɗanda suke ba su abinci su yi hankuri wai ba an tsaye da aikin su bane kuma ba an tsaye da biyan su ne
bayanai sun yi nuni da cewa akasarin likitocin da ke aiki a asibitocin karkarar Niger ƴan kwantaragi ne sabili kenan da tasirin yajin aikin irin waɗannan jami'ai kan fi shafar talakawa a ƙauyuka Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To albarkacin azumin watan Ramadan da muke ciki ga zango mana karatun Alkur'ani mai girma daga wannan matashiyar.
Ana Fatima Abdullahi Shaibu daga makarantar Allah Academy. Mursala Muhammad Wey, Bautistan, Nigeria. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaib. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم عظيم ومن الناس من يقول منا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم
kuma da yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum yau ma mun da muku da batun fulanin nan da ƴan uwan suke hannun ƴan sandaki manan shekaru biyu ba tare da court ta yanke musu hukunci ba Fulanin da suka biya makudan kudade domin ganin an sako ƴan uwansu amma hakan ba ta samu ba. Idan ma sauraro na biye da shirin, ofishin babban Inspector General na ƴan sandan Najeriya ya bawa filin ciki da gaskiya wata wasiƙa mai dauke da sa hannun Alhaji Sala Bayari, shugaban wata sabuwar kungiyar Fulani ta gama Allah. Takardar da ke bayyana cewa mutanen da ake tsare da su sun aikata laifin saboda haka tana roƙon a yafe musu laifin a sake su. Amma kun da ya gabata muka ji ta bakin su ainihin planin da suke wannan korafi suka ce su ba san wanda ya rubuta takardar ba kuma babu wanda ya taba tuntubar su domin yin magana da yawun su Alhaji Sala Bayar da ke zama mutumin da ya rubuta takardar ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana mai neman shi ma a bashi dama ya faɗi nashi bangara. Suna Nasir Fili Hashin Gulu.
Ina tare da Alhaji Sale Bayari, shugaban kungiyar Fulani ta Gam Allah ta Najeriya baki daya. Alhaji Sale, me kake so ka faɗa ne akan shirin ciki da gaskiya da aka ambaci sunanka kan wasiƙar da ka aika wa ban sojojin 'yan sanda?
Wato abun da nake son faɗi shine na ga kaman akwai ɗaruɗu kaɗan a cikin bayanan da aka yi. Da gaske ne waɗannan bayin Allah mutane biyu da Yusuf Bature da Shaibu Laute dukkansu ban san su ba, su ma dai ba su san ni ba yanda suka faɗa, kuma ba mu taɓa magana da su ba. Wanda na sani a ciki shine wansu, wato da ake kira Adamu Laute. Adamu Laute din nan shi ya kawo mu sunayen 'yan uwansu da aka kama su a cikin watan shida shekara ta 2016, wato a wani local government da ake kira Akwanya ta jihar Kogi, akan ana zargin su cewa suna da hannu a cikin kashe waɗansu anyamirai da aka yi a wani ƙauye da ake kira Nimbo a jihar Enugu. To saboda waɗannan sunayen mutane da ake rike da su kan nesa mutum biyar ne, kuma na ji a cikin tambayar da kake kana nuna kaman ni na jera sunayen waɗannan da suke magana a rediyo a takardar da na rubuta ma Inspector General of Police ran 27 da watan 11 ta shekara 2017, kuma ba haka ba ne.
Sale Bayari, bari kafin ka ci gaba da ido na aka nuna min wannan takarda da ka sa wa hannu kuma ka jera sunayen nasu, sai da na takardar aka fito min da ita daga ofishin shi babban sojojin 'yan sanda, na karanta da ido na kafin na yi waɗannan tambayoyin.
Eh, to abin da nake so da ka lura da takardar, ainihin heading na takardar shi ne a police to temper justice with mercy in the case of Alhaji Sule Laute number 1, number 2 Haruna Laute, number 3 Siroma Musa, number 4 Muhammad Zurai, and number 5 Saleh Adamu. So ba kaga wanda kake magana da su a radio mutum biyu ne, wayannan da na kira da suke cikin takaddana da nijar da sunayen su mutum biyar ne su ake rike da su. To ina ganin inda ka samu dan
Saleh Bayari, abinda nake so ka gane ba wai wayannan mutane waɗanda suke ake rike da su ai ana neman a fito da su ne, dan haka su ai ba taɓa yin ma magana da su ba, amma waɗannan mutane mu a cikin shirin ciki da gaskiya da su muke yin magana, kuma su suka kawo mana kuka cewa abi kadunsu a wajen hukumar 'yan sanda.
Eh, to kamar yadda suka gaya maka, ni aiki tunda cewa ni ban san su ba, kuma gaskiya ne kuma dai ba su san ni ba. Saboda haka wanda tunda kuma ban san su ba, ba su san ni ba, ai kaga ba sun kawo sunayensu a cikin wani abun da za rubuta bai fato ba. Wanda na sani a cikin kamar yadda na faɗa shine yayansu wanda ana kiransu Adamu Laute. In kuma ka tambaye su za su gaya maka suna da wa mai suna Adamu Laute. To wannan Adamu Laute din ya bani sunayen waɗannan mutane biyar din da ake rike da su. Kuma a takardar da na rubuta Inspector General of Police, ina roƙon Inspector General of Police cewa tunda aka kama mutane na rufe da shekara biyu ba a mutu hukunci ba, saboda ba shaidu a kan bisa sun aikata wannan laifi, kuma ba a jihar da suka aikata wannan laifi ai ake zargin sun aikata wannan laifi ba a jihar ce aka kama su ba, a jihar Kogi aka kama su. Tunda an kawo su Abuja an rike su wajen kusan shekara guda, an sake kuma ai kai su Kogi, har yanzu ana so a ci a mutu shari'a a can alkali ya ci yayi wato ka ce din dan sanda suka sake dawo da su Abuja, sai kuma da suka rasa yanda za su yi da su suka dauke suka koma da su Enugu, wanda kuma har yanzu da nake magana da kai waɗannan bayan Allah su biya tsin suna Enugu. To cewa nake ga ma Inspector General of Police tunda abun ya zama haka, ya kuma irin wani zalunci da suke gargi an mutu, suna ce lawyoyi sun karɓi kuɗi gurin su, yan sanda sun karɓi kuɗi gurin su, har suna magana ma miliyan 50 ne ni abun da nake ji suna faɗa. To amma kuma saboda haka nake ce ma Inspector General a tausaya, tunda dai ba a samu yanda za a mutu hukunci ba, to wannan rike su da ake a cikin zargi, kuma duk wanda ake zargi sa ya kamata a ɗauka cewa shi ba mai laifi ne bane, sai ran da wata kotu ta tabbatar da laifinsa. Nake cewa don Allah ko Inspector General of Police ya ga abin da zai yi a sallami waɗannan mutane, ko kuma idan ba za a sallame su ba a dawo da su Abuja.
A Sale Bayari, wannan kalma da kai amfani da ita akan takardar da ka rubuta ta neman a sallami mutanen nan, ka yi amfani da kalmar turanci ta temper justice with mercy, Shin ka san cikakken fassarar wannan kalmomi na Turanci da kai amfani da su?
Na gani na fahimci abin da nake rubuta kwarai da gaske.
To me fassarar wannan kalmomi a Hausance?
Wato a fassara wannan kalmomi shine cewa wato duk wa'ansu mutane da Allah ya ba su wani matsayi wanda sun kai su ce a dubi wani abu da ido rahama, ko kuma suna ga akwai rashin adalci, to kamar alkali ko kuma duk wani wanda dai yana da hurumi na gabatar da wani a gaban hukuma musamman ma kotu, wato akan iya yin amfani da tausayi. A cikin tausayin nan na ganin cewa watakila babu gaba babu baya cikin tausayin nan, to sai a ce to ba wanda wannan abu ya shafa, to a ɗan sassauta miki sai ran da aka tabbatar da laifinsa in ya aikata laifi.
Sale bayari, fassarar da rundunar 'yan sanda ta yi a bisa bincike na shine mutanen nan sun aikata laifin, saboda haka kana roƙo ne kawai a yafe musu laifin da suka yi a ji tausayinsu, a sake su bayan sun aikata laifi. Su kuma 'yan uwan mutanen nan, ina zuwa Sale bayari, su kuma 'yan uwan mutanen nan sun ce san ba laifin da suka aikata, abinda suke so ba wai a sake su bane ma a kai su kotu a hukunta su. Yanzu na da idan kotu ta yanke hukunci idan suka yi laifi in ya kai ga koma mai a yi musu a je a yi musu, amma ba wai suna roƙon wani bane cewa wai ya ji tausayi ko kada ya ji tausayi, suna so a yi amfani da doka da oda ne irin na Najeriya.
To ni inda ma nake magana cewa a tausaya din a yi abun nan din shine kamar yanda na ce maka ai a takardar na rubuta cewa a kawo su Abuja a musu hukunci, amma a yanda aka bar su a can kasan anyamirai su ne kaɗai Fulani a gurin nan, kusan kurkuku ma su ne kaɗai musulmi kamar yanda na samu labari.
Da ka kai wannan takarda wajen babban sufito, wace amsa aka baka? Ko kuma ajiye takardar aka yi kawai shikenan sai ranar da aka fara jin tausayi kafin a saurari mutane?
To abin da ya faru dai, Bala Ibrahim na san shi shekaru da yawa tunda ɗan jarida ne, ni ma dai na ɗan taɓa aikin ɗan jarida tare da shi, saboda haka na san shi. Abin da ya faru lokacin da na ji ya fara wannan program ɗan da kike da gaskiya, daga maganganun da yake na fahimci bayi da cikakken bayanai na abin da ya faru game da waɗannan yara da ake riƙe da su biyar. To sai na nemi su nake miki, to ya kamata fa matsayin shi na abokina kuma ni kuma da nake aiki da su a wannan kungiya ta dan Allah wanda muka kafa, kuma mun nemi goyon bayan Inspector General of Police kuma yana ba mu haɗin kai don mu tabbatar an samu zaman lafiya a ƙasar nan. Saboda haka nake masa ya kamata ya san gaskiyan abin da ke tafiya a cikin wannan kes. A lokacin ne na fi waɗannan bayanai ɗin, kuma har na je na ɗauko shi wannan Adamu Lautsa ɗin wanda nake ce maka shi ne ya yi waɗannan da suke magana a rediyo, kuma shi ma har yanzu waɗannan da ake rike da su na ɗauko shi na kawo shi har gaban Bala Ibrahim a nan ofishin IG, nake to ga waɗannan yaran da suke magana a rediyo. Saboda haka maganganun da na gaya maka ina so ka sake ji daga bakinsa, ko da akwai mistake da na yi. Da na yi magana kuma ya ma Bala Ibrahim bayani, Bala Ibrahim da ya gamsu shi ne muka shirya na ke to ni zan je rubuta takarda a madadin waɗannan mutane tun daga abinda wansa da shi da ni duka muka ce za mu yi, saboda a ga abin da za a iya yi. Kuma kamar yadda nake faɗa, ba lalle ne muka ce wai a sake waɗannan mutane ko ba su da laifi ba, abin da muke cewa a ɗauko su daga inda suke a kasar anyamurai inda ba za a iya musu hukunci ba. Kuma don haka ɗin ne dama ina ganin yasa a kawo su Abuja aka kai su gobe, a dawo da su Abuja a musu hukunci. In kuma ba zai yiwu ba, kamar yadda muka sani ya fitila don ba wasu shaidu a cikin anyamurai da suke gan su ko a cikin aikata wani laifi, to muka ce a sake.
To da wannan ne za mu kawo ƙarshen shirin. Za kuma mu jira har sai ofishin babban Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya kammala bincikensa, sannan za mu dawo mu sanar da ku yadda ta kaya. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla Ladan dan karanto wani abin da ya sawaka.
Jami'an Amurka na Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin su tattauna yiwuwar ganawa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wata babban tawaga daga ƙasar Afghanistan ta fara ziyara aikin kwana ɗaya a jiya Lahadi a makwabciyar ta Pakistan.
Masu sauraro da aka baka ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma anjima za mu sake dawowa da hantsi insha Allah a madadin Shiladan Ibrahim Ayawa da Ciyo Bahiru Diodone da John Ellison. Muhammadu Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na hantsi.